sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar ta tsaki a tsakiyar Thailand. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwasa wasu jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sannan Faransa da Qatar sun jagoranci wata yarjejeniyar da za ta ba da dama 'yan Hamas su kai wa 'yan Isra'ilan da suke garkuwa da su magungunansu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji abin da masana diplomasiya ke cewa kan ziyarar da Prime Minister gwamnatin riƙon ƙwaryar Niger ke yi a wasu ƙasashen gabashin duniya.
Niger tana da inji ta yin ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya. Da Rasha mun gane cewa abin da ya shafi horo ne na soja, abin da ya shafi tukin jirgi, abin da ya shafi harkar tsaro.
Sannan za ku ji shawarar da mai martaba sarkin Sudan Kontagure baiwa sashen Hausa na muryar Amurka albarkacin bikin zagayowar ranar kafa tashar kashi na 45.
Labarukan za su yada su tabbata cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba, su tabbata cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne bisa ganin na yin karin su da Allah.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasira da Mel Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tsaki a tsakiyar Thailand a yau Laraba. A cewar wani ma'aikacin kamfanin, an gano mutane 18 da suka mutu. A cewar ma'aikacin, yana mai rage kiyasin 20 da yayi da farko. Fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusa da garin Salakhaw da ke tsakiyar lardin Suphanburi. Yan sanda sun gaya ma AFP cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mutatan. An rasa rayuka, muna nan muna tantance alƙaluman waɗanda suka mutu, abinda wani kanar na yan sanda mai suna Firapush Rawambang ya faɗa ma AFP kenan. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'an sun ce, wato jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatsa sun raunata mutane uku a tashar jirgin Odisha da ke kudancin kasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai hari yankin Odisha ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce barazan wato jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama, kana sun lalata bututun iskar gas. Harin jirage mara matuƙan ya biyo bayan wasu hare-haren makamai masu linzami da suka raunata akalla mutane 17 jiya Talata a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ce gaba da yunkurin faɗaɗa hulɗa da ƙasashen gabashin duniya bayan taɓarɓarewar dangantaka da ƙasashen yammaci. Prime Minister gwamnatin riƙon ƙwaryar Niger Lamine Zein ya fara rangaji a ƙasashen Turkiyya da Iran da Sabiya da kuma Rasha, matakin da ya ɗauki hankalin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. Wakilin muryar Amurka Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Prime Minister Lamine Zein, wanda ke jagorancin tawagar jami'an gwamnatin da suka haɗa da ministan tsaron ƙasa da na kasuwanci da na man fetur da ministan noma da ministan noma da na matasa, ya isa birnin Moscow a jiya Litinin da daddare da nufin tattauna batutuwa da dama a wannan lokaci da Nijar ke fuskantar tarnaƙi daga ƙasashen yammacin duniya sakamakon kifar da gwamnatin demokradiyya. Masani a sha'anin diflomasiya Mustapha Abdullahi na fassara wannan rangadi a matsayin matakin neman hanyoyin cike gibin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta haifar.
Niger tana da inci ta yi ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya. Da Rasha mun gane cewa abin da ya shafi horo ne na soja, abin da ya shafi tukin jirgi, abin da ya shafi harkar tsaro, watakila da Iran yana harkar uranium ne. Na aika sun Niger yanzu sun ma'amalar da Faransa ta rage, kenan dole sai ta juya wajen wasu kasashe wanda suke iya sayan uranium din nata.
Ta wani bangare rangadin hanya ce ta laluban matakan magance radadin takunkumin da kungiyar sai da yawo ta saka wa kasar ta Niger yau watanni akalla shida.
Niger ko ta yi mu'amala da wani Rasha da wani Turki ko ko da Iran, to ya kamata a ce dai wannan mu'amala da makwabtanta Nigeria, Benin Republic hada Algeria ma ya kamata a samu mu'amala mai kai dan Niger tana so ba ta so mai wacan safari da ake da ita da Nigeria yana da kai kuma da ake tsakanin ita da Benin Republic yana da kai.
Iran da Turkiya da Sabiya na daga cikin jerin kasashen da gwamnatin rikon kwariyar Niger ke fatan karfafa hulɗa da su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Kwatankwacin yadda abin yake a wajen kawayenta Mali da Burkina Faso waɗanda tuntuni suke da hulɗar ayyukan tsaro da kasar Rasha. Sabili kenan ake ganin ba mamaki Niger ma ta basahu. Abdurrahman Alkasum mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum.
Ita Turkiya kaga musamman wa'annan kuraman jirage nata da aka sau aka rika amfani da su an ga muhimmancin su, kuma kasa dai ce na daya wadda take da karhin soji kwarai kudu dake mamba ce ta NATO kuma. To ita in ka dauka Rasha abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter an gani can bayan shekaru kasar ta sai gare ta irin samfarin natakin, kuma yanzu haka cikin jiragen da ake aiki da su akwai irin samfarin na Rasha kin na helicopter.
A farkon watan Disamba 2023 karamin ministan tsaron Rasha Colonel General Yunus Bek Yevkurov ya ziyarci Niger inda suka tantauna da shugaban majalisar CNSPE General Chani da ministan tsaron kasa da takwaransa na cikin gida, inda kasashen biyu suka cimma yarjejeniya kan harkokin tsaro musamman batun horon jami'an tsaro. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Agai da Sule. Nan gaba kadan a cikin shirin za a ji shawarar da mai martaba sarkin Sudan Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azu ya baiwa sashen Hausa na muryar Amurka kan yadda za ta inganta shirye-shiryenta albarkacin bikin zagayewar ranar kafa tashar kashi na 45. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An shirya cewa mayakan Hamas za su mika ma mutanen da suke garkuwa da su a Gaza magungunan su ƙarƙashin wata yarjejeniyar da Faransa da Qatar suka jagoranci cimmawa. Faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi ga falori masu tsanani ne, sannan kungiyar Red Cross za ta raka 'yan Hamas din a lokacin da za ta kai musu maganin. Qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince ƙarƙashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran bukatun jinkai da aka tanadarwa 'yan Filistini fararen hula da ke zirin Gaza. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da akalla mutane 240 a sa'ar da suka kai wa Isra'ila harin bazata a ranar 7 ga watan Oktoba bara, inda suka kashe akalla mutum 1200 bisa bayanan kawayen Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sojinta da zimmar kawar da Hamas ne bayan harin na Hamas. Jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin ruwan Amurka domin dakile duk wani harin Houthi akan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka bata neman yaki da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen. Mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa a fadar White House John Kirby a wani sakon sauti da ya aike wa manema labarai a jiya Talata ya ce Washington bata yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan Houthi waɗanda suke yaƙi da Yemen tsawon shekaru 10.
We're not looking for a war, we're not looking to expand this. Houthis have a choice to make.
Kirby ya ce ba ma kokarin tada yaƙi kuma ba ma kokarin faɗaɗa wannan rikicin. Houthi tana da zaɓi har yanzu, suna da damar yin abin da ya dace, kuma shine su daina kai hare-hare mara tushe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanmu na biyu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan bikin cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Za mu kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsariyai da mai martaba sarkin Sudan Kontagora Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azu wanda ya fara da bayyana tun lokacin da ya fara sauraron sashin Hausa.
Ita wannan gidan rediyo da Voice of America tun da aka fata mun san lokacin muna yara, wanda ke kuma mun san lokacin nan babu wasu kafafen yaɗa labarai da dama a lokacin ba irin su Voice of America din ba. Lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje, to sai ta Voice of America din za ka samu. Wanda ke kuma sun yi kokari sosai na yaɗa alfana ga mutanen karkara da na birni. Wannan lokacin da ba kowa ke da wutar lantarki ba balle ya ce zai dinga cibi ko kuma zai kunna rediyo da wuta, amma lokacin ko mutum ya kauye mutumin da ake yana son karamin rediyo wanda zai sa bashi ɗin shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya. Ba karamin kokarin suka yi ba da ci gaba da suka kawo sosai na wayar da mutane da kawuna tun dai ba mutanen karkara ba.
To tun daga wancan lokaci zuwa yanzu, ya za ka bayyana na jajircewa da kwazo na ma'aikatan wannan tasha ta murya Amurka?
Sanin mu ne dukkanmu mun san cewa Voice of America irin tarbiyyar da suka samu ba irin tarbiyyar namu ba ne da muke Najeriya, wanda ya cewa idan suna kan aikin su suna yin abin su ne bisa dalilin daji. Wurin da aka ba su gaban yake da irin namu na Najeriya wanda kisa yana cikin abin da sarrafa ita wannan gidan rediyon ta kai har matsayin da take a yau.
To mai martaba, ko akwai wata shawara ga su ma'aikatan wannan gidan rediyo?
To kiran da zan yi shi ne kawai dai duka labarukan da za su yaɗa su tabbata cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba, su tabbatar cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne bisa ganin layi su kare su da aƙalla domin su yaɗa abin da mutane za su amfana da shi, domin rashin haka in ba a samu labaruka masu da suka dace ba yakan kawo cece-kuce mutane kamar gidan labarai za su ga wasu na yaɗa labaran da yake ba shi ba ne. Sai ga ina kira gare su cewa da Allah duk labaran da za su watsa su tabbatar cewa labarin da suke sun tabbatar da shi sun gamsu da shi kafin su yaɗa shi.
Yanzu tun da sun ɗebi waɗannan shekaru 45, wace fata kake da su gare su?
Muna masu fata alheri, sannan kuma ina ƙara jinjina masu tun dai ba wani don su ga Nigeria ba, domin samun da aka yanzu da na ci gaba na wasu abubuwan sada zumunci ko kuma yaɗa labarai kafin gari wanda ake da su yanzu gaba irin na da ba ne. So an samu ci gaba sosai, sannan kuma kamar sabon ministan da aka samu a Nigeria na san mutum da yake ya kware ta fannin sadarwa, mutum da yake cewa fannin shi na tabbata kuma zai kara ba su kwarin gwiwa na ci gaba da ayyukan da suke yi na sada zumunci da suke yi, na san zai taimaka wa sai kuma ya.
Mai martaba sarkin Sudan Kwantagora Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azi kenan a hira shi da Mustapha Nasir Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau wanda shine na ƙarshe a jerin dukkan shirye-shirye 145 da muka gabatar kan lamura daban-daban da suka shafi Arewa, musamman kalubalen tsaro, kuncin tattalin arziki da rabuwar kawuna. A inda muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki, ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye-shiren da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin Krista, Pastor Yohana Waidi Buru, ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alkawuran da 'yan siyasa kan ɗauka wa 'yan Arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa kan tsaro a Arewa da ya yi gargaɗi a 2002 a gidan Arewa a Kaduna cewa matukar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Pastor Yohana Waidi Buru shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnaƙin da ya hana yankin rawar gaban hantsi.
Don Allah ina so in tambaye shugabanninmu, tun ba ku shugaban da muka zaba ba a cikin lokacin da kuke campaign kuna neman kuri'unmu, ku yi mana alƙawarin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. Ku yi mana alƙawari cewa in mun zabe ku tabbata ce za ku kawo mana tsaro, za ku inganta tsaro, za mu samu zaman lafiya, manoma za su koma gonar su noman su, masu kiwo za su yi kiwon su, talaka zai samu abin sa a bakin salati. Amma kaman abin sai karuwa take, dan arewa mu ji tsoron Allah, mu daina yaudaran kanmu, mu daina roman baka, mu fadi gaskiya tsakanin da Allah. Dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger, dubi irin kashe-kashen da ake Kebbi, ake Zamfara, ake Sokoto, a Kaura, can arewa ta gabas. An dawo yanzu ɗan boko haram sun dawo da aika-aikan su. Dubi abin da ke faruwa a Yobe, Taraba babu zaman lafiya, har gefen Adawa babu zaman lafiya, ga Plateau babu zaman lafiya, kashe-kashe babu gare, babu dalili. Haka abin na faruwa Benue, kashe-kashe ko ina, Kogima na sana babar su ba. Haba arewa, haba ƴan siyasa, ina kuke sarakunan mu, ina kuke malaman mu, ina kuke ƴan siyasa da shugaban da muka ba ku amana, mun zabe ku don ku ba mu tsaro. Sabi ya tsira, ga barayin daji, ina talaka zai sa kansa, komai kuce talaka, duk wahala talaka, haraji akan talaka, kowane irin nau'in bala'i, wahala, wulakanci, rashin adalci, sai dai talaka. Amma lokacin kuna neman kuɗi ku zo gurin su, ina roƙon Allah talaka, kan talaka zai waye. Ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kana bin wata addini ne, dan Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfe akan maganar tsaro. Ni kuma ga roƙona ga ƴan Boko Haram ko ƴan Iswa, ga roƙona ga barayin daji, ga roƙona ga masu garkuwa da mutane. Irin rashin adalcin da aka yi muku, mu ma talakawa ai muna, ana kan yi muna. Haka aka yi muku, ku kuna da dama ne kuna da mukamai kuke fada, amma mu kuwa bamu da halin sai mukamai mu fada, kuma ba mu yi niyya ba. Muna roƙon ku yadda abin ya zafi, domin kiman iyaye, domin daraja iyaye da su tsuguna suka haife ku, ku tausaya talakawa Najeriya, a zauna teburin shawarwari a neman mafita. Amma kam ga ƴan siyasan mu, mun gaji da gafara sa ba kahu, mun gaji da irin rashin adalci, duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane kasa. A sani na da fahimta na, domin ni nayi karatu na master degree akan tsaro ne, don da haka ina son tabbatar muku, wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro, sai dai rashin adalci. A ke aje abu a cikin mahallinta, ko ko a yi daidaito, uwa uba duk kasan da suka juyewa Allah Ubangiji baya, to dole su wurin itla'i ta fada musu. To abin da ya fada mana kenan, arewa mun juyewa Allah baya, ba ma wa juna mu adalci, ba mu daidaito, ba mu kaunan junanmu, babu rikon amana, shi ya kai ga yau babu tsaro arewa. Don da haka ina kira ga shugabanninmu da sarakunanmu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama, uwa uba malamai, mu ji tsoron Allah kowane bangare, mu haɗa kan al'umma. Idan muka raba kansu lokacin campaign da zabe, to mu dawo mu haɗa kan kansu, mu zama tsintsiya, mu daurin kiɗa, mu ji tsoron Allah, mu zauna lafiya da junanmu. Shi ne kai zai kawo mana cin gaba a Najeriya. Kowa ya koma ga Allah, a ɗauki azumi, a yi addu'o'i, a tuba. Da irin aika-aika da muke nan ne Allah zai kawo mana waraka, ba ma a arewa ba, ba ma a Najeriya, amma a Afirka. Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Amin summa amin.
Mun gode Pastor Wide Boru, sai mun gamu a wasu shirye-shirye.
Arewa zaman ta samu sai nishaɗi, sai sharholiya, sai alfahari da yawan
kwa. Don gwamnan Sokoto Attahiru Talatu ba Farawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta 2002, har ma gargaɗin ya zama littafi. Yanda daga bisani fitinar Boko Haram ta shigo yankin daga 2009, sannan a wajajen 2015 matsalar barayin daji ta fara gawurta a arewa maso yamma daga barayin shanu.
Haida ana biyan da ba kawo haka ba, tun shekara 2002 na ce ko mu haɗa kawunan mu da musulmin arewa da kiristocin arewa, mu zan uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa, gudan gaban shugabannin arewa, su kuma shugabannin ƙasar arewa, ko kuma Najeriya gaba ɗaya. Ni ba da wannan aƙida na ce aka ce an yi da ita, aka watsar duk abin da ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan mu ba, za a bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga shi ke auku a kanmu. Ni kaina da ke faɗa, ban tsinu zan ba kyali mai abubuwan da nake faɗa na haɗin kan arewa, na a taimakon arewa, duk wata hayaniyar da nake ciki wannan abubuwa suka jame ta. Saboda haka na sha yunƙuri in ga cewa mun haɗa kawunanmu, amma kawunanmu ba su haɗu ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu, ko kuma kowa bai son kowa kan sheke su. Mutum in ba shi ya samu ba, in ba shi zai samu ba, to kowa shi rasa. Kuma ganin yake duk mafi yawancin mu ganin suka ba wanda iya, ba wanda sani, sai su. In ba su ba kuma komai shi watsi. To ya za a tafi ta tafi haka? Ai, in ce duk wata ta ci sashe mashi uku, hakkinmu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya. Kuma ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu, mu zan uwa ɗaya uba ɗaya, mu gaza mu yi wani aiki. mu da talakawan mu mu hada kanmu mu ba junan mu aminci mu gaiza mu gyara kawunan mu in mun ka bu yunkuro dole gwamnati ta shigo ta rika mana
Alhaji Tahiru ba farawa suna cewa amfani da karfi kawai ba zai kawo karshen mutanen nan ba in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu
wasu ai mutane ai Boko Haram na sha cewa Boko Haram ba shi bane akwai siya haram talauci akwai siyasa haram akwai rashin adalci haram duk dan abuwa su suka hadu in kace ka kire dan Boko Haram to dan rashin adalci haram wa dan talauci haram wa ya zakai su haram haram din yawa gare su dole sai mun tsaya mun gane cewa shin me ke jawo wannan matsala muna da yaran mu miliyoyi ba su da aikin yi yan kasuwan mu jarin su ya kare ba su sana'i ya za a yi zauna lafiya marashi mai shije yo baya da shi ya za a zauna lafiya lokaci yayi da musulmin arewa da kristan arewa mu zauna mu hadu mu ga cewa menene ke jawo mana wannan abubuwa wannan abin da ke haduwa muna ganin shi kamar abun wasa mu kristocin gan arewa yan uwan mu ne ba inda za su komi akai ba su ibaran arewa haka mun kuma su arewa mu ibaran arewa arewa gan mu duka tamu ce in ba mu zauna gaba ɗaya mu haga mu junan mu gaskiya ba muka hada kawunan mu to babu shakka arewa na cikin wahala duk ba an committee da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala mu da adda haki mu adnawi ga mu zo mu zauna mu ga mun shirya kawo nan muna da haki mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu ga mata ga matsayin mu da mu da ƴan majalisar mu ai ƴan majalisar duk da an ka zaba ai ba kan suke wakilta ba ado suke wakilta shi mi suka yi game da wannan abu da ke tashi
mun gode garkuwan Sokoto shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan kalubalen nan ga shugaban kungiyar gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya
dole ya game mu saboda ai sai an zauna lafiya shine ma za a iya gudanar da mulki ai aka tuno Saddaunan Sokoto a matsayinsa na premier na arewacin Najeriya ya mulki tun daga Ilela har zuwa Jaba har Obalako har Damasak har Mobi kuma an zauna lafiya kalau an yi aikin da ya kamata a yi mutane kuma arewacin Najeriya ta ci gaba kamar yadda sauran bangarorin Najeriya a lokacin to yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar Saddauna wani addini ne babu a harkar sa komai ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa arewacin Najeriya a lokacin ya fi ci gaba in ka hada shi da yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta dadu saboda sa ni ina ga wannan bambance-bambance surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku su cimma burinsu na siyasa ko kuma su cimma bukatun su na gwama kan mutane dan an yaka shine za su samu su kuma su ketara su ci nasu su cika nasu ba babbaka akwai bukatar mu ƙara fahimtar juna akwai bukatar mu ƙara soyayya a tsakani akwai bukatar mu jajirce mu san cewa a matsayin mu na al'umma in ni ba ne ba in makwabci na ne ma ya cutu to ni ma na cutu
masu sauraro anan muke nade tabarmar shirin gaba daya muna godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyi ni Nasiru Adamu Alika da nakan shirya da gabatar ke cewa wassalamu alaikum
to salaka sai fa ku himmatu
a gaida Nasiru yanzu kuma ga kadan daga shirayen da kuke turo mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Yace ku bani dama a madadin al'ummar garin Girgir in mika kukan mu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni da ya gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Girgir zuwa Karagi. A gaskiya wannan hanyar ta yi matukar lalacewa sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Da fatan mai girma gwamna zai dubi wannan koki namu da idan basira. Shi ko wannan sakon cewa yayi ci gaba da samun hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya wani abin damuwa ne matuka duba da yanda magidanta da dama suka kasa daukar nauyin iyalinsu sakamakon halin matsin tattalin arzikin da ake ciki ga kuma sha'anin tsaro a kullum kara tabarbarewa yake muna roƙon Allah ya kama mana mafita mai alkhairi amin sako daga Mahmud Taluhu kauran nan moda a jihar Zamfara sai sakon Umar Ari Badai Abadan yace salamu alaikum BOA Hausa hakika muna tunda Allah wadai yadda ɗan mundiga suke yin garkuwa da mutane a kasar mu ta Najeriya abun bakin ciki wai har da bambannin tarayya Abuja muna kira ga shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya dauki matakin gaggawa akan wannan lamarin wannan sakon yace gwamnatoci da masu hannu da shuni a duk inda kuke ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun kullo da wasu hanyoyi ko abubuwa da zai sa matasa su samu aikin yi. Duba da ganin yadda matasa ke ƙara yawaita amma aikin yi ya gagare su. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger. Yace tabbas sace-sacen mutane domin biyan kuɗin fansa wanda 'yan bindiga ke yi a babban birnin tarayya Abuja da kuma jihar Zamfara abin tashin hankali ne. Sai dai mu yawaita yin addu'o'i Allah ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a faɗin ƙasar mu Najeriya. Amin.
A gaida Zahra Aminu Fage, kafin mu kai ga labarai a takaice ga wannan sako.
Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tatsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba, a cewar wani ma'aikacin kamfanin. An gano mutane 18 da suka mutu, a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin 20 da yayi da farko. Fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusa da garin Salakau da ke tsakiyar lardin Sufanbori. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 da 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jirage da suka tarwatsi sun raunata mutane 3 a tashar jirgin Odessa da ke kudancin ƙasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai harin yankin Odessa ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama kana sun lalata bututun iskar gas. An shirya cewa mayakan Hamas za su mika wa mutanen da suke garkuwa da su a Gaza magungunan su karkashin wata yarjejeniyar da Faransa da Qatar suka jagoranci cimmawa. Faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi garkuwa da su masu fama da wasu lalurori masu tsanani ne. Sannan kungiyar Red Cross za ta raka 'yan Hamas din a lokacin da za ta kai masu magungunan. Qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince karkashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran bukatun jinkai da aka tanadar ma 'yan Filistini fararen hula da ke zirin Gaza. Jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin Amurka domin dakile duk wani harin Houthi akan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka ba ta neman yaƙi da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Aisha Ma'azu da karanto labarai da kuma Jude Ledes Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean ni Muhammad Hafiz Baba nake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.